يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحميد بيار غوتر رمضان باين جرى رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو ده دري هدو ده 40 وندي دي دا ترى غوتر بيار شكرا تا دبو 2019 muna cikin darasin na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin suratul Qalam. Darasin da ya gabata mun karanta daga namun kwana akan aya ta 33 za mu tashi akan aya ta 33 darasin da ya gabata janna da kuma da abin da kissar take dauke da shi kissar kamar yadda ya gabata tana dauke da darussa masu yawa a cikinta. Daga cikin darussan da wannan kissa take dauke da shi tana tabbatar mana cewa gyaruwar iyaye da kasancewarsu na ƙwarai yakan yi tasiri a rayuwar 'ya'yansu bayan mutuwarsu. Mahallu shahid a cikin wannan kissar shine kasancewar shi mahaifin bawan Allah ne, mutumin kirki ne na ƙwarai, kuma Allah ya ɗauki ranshi ya bar duniya ya bar su suka faɗa cikin wannan haɗarin. Amma kuma saboda kasancewar shi mutumin kirki, Allah maɗaukakin sarki ya musu tallafi da agaji, suka gane kuskurensu a cikin lokaci ƙanƙani, suka tuba, suka nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan kuma yana nuna irin tasirin uba ya zama na ƙwarai a rayuwar 'ya'yan shi koda bayan ba shi da rai. Da aka kasancewar shi mutumin kirki, wannan yasa Allah maɗaukakin sarki ya yi ma 'ya'yan shi tallafi da agaji, suka tuba, suka gane kuskurensu, suka nemi gafara Allah, kuma suka nemi Allah ya mayar musu da wannan abin da suka yi asara, kuma Allah ya karɓi addu'arsu. Kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suke cewa Allah maɗaukakin sarki ya mayar musu da wannan gonar tasu, har waɗansu ma daga ciki suna cewa a wannan daren Allah ya sake dawo musu da gonarsu a yadda take, saboda faɗinsu da suka yi a ta rabbuna ayyub dila la khairan minha inna ila rabbina ragibun. Da haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke tasiri a rayuwa ko kuma tarbiyyar 'ya'ya, shi ne uba ya zama mutumin kirki, ya zama na ƙwarai saboda ya sami irin wannan tallafin. Wannan ya yi daidai da irin kariyar da Allah ya bamu labari a cikin suratul Kahf, cewa ya bayar da dukiyar waɗannan yaran marayu wanda mahaifinsu ya mutu suna 'yan ƙanana. Lokacin da aka zo Annabi Khidir alaihi salam ya zo ya gyara katangar da za ta faɗi, da Annabi Musa ya tambaye shi me yasa ka gyara katangar, baka nemi mun ciniki an biya mu mu samu abin da zamu ci ba da yake bashi labarin abin da yasa sai ya ce ammal jidaru fakanat wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzun lahuma yace wannan katangar ta wasu yara ne marayu su biyu a wannan garin kuma a ƙarƙashin katangar a ƙarƙashin ginin akwai wata taska ta su da mahaifinsu ya birni ya ɓoye musu a wannan wurin wanda sai sun girma za su fito da wannan taskar idan sun fito da ita a yanzu za a cinye dukiyar dukiyar ta lalace sai Allah ya ce wa kana abuhuma salihan saboda mahaifinsu salihi ne bawan Allah ne da haka sai Allah ya ci gaba da tsare musu dukiyar ya bata kariya da tsari har ya zama katangar za ta faɗi inda ta faɗi aka zo za a gyara musu katangar watakila a wurin gyarawar dole za a haƙo wannan abin a gani shikenan dukiya ta fito su kuma suna ƴan ƙanana da haka Allah ya turo annabi Khidr alayhi salam aka yi mai wahayi kuma har ya zo garin har ya zo ya aikin ya gyara katangar ya miƙar da ita saboda kada ta faɗi dukiyarsu ta fito ta lalace kafin su girma saboda me Allah ya musu wannan Allah ya ce wa kana abuhuma salihan saboda babansa salihi ne mutumin kirki ne sai Allah ya zama shi ne zai yi gadin dukiyarsu har su girma su isa lokacin da za su yi amfani da ita da haka wannan kissar ita ma tana daga cikin kissosin da suke tabbatar da haka cewa idan mutum ya zama na ƙwarai kamar yana gina wani abu ne wanda zai zama mai kariya daga Allah agaji daga Allah wurin tarbiyyar 'ya'yanshi sannan daga cikin darussan da wannan kissar take ɗauke da shi tana nuna cewa fitinar dukiya abu ne wanda yake da wahala mutum ya iya tsallakewa da yawa mutane idan Allah ya jarrabe su da fitinar dukiya to suna faɗuwa a jarabawa ɗaiɗai ne suke tsallakewa mahallu shahid a cikin kissar mahaifin shi ɗaya ne shi kaɗai ne yake wannan aikin amma da ya mutu su kuma da yawa suka taru gaba ɗayansu suka faɗi a jarabawar shi kaɗai ya ci jarabawar ni'imar da Allah ya mai ta dukiya ya cire haƙƙin miskinai da mabuƙata ya ba su ya yi amfani da abin da ya rage amma lokacin da ya bar duniya su kuma da yawa amma suka kasa cin wannan jarabawar suka faɗi a jarabawar dukiya da haka waɗanda suke tsallakewa a jarabawa ta dukiya ba su da yawa a cikin mutane za ka ga mutumin kirki na ƙwarai bawan Allah a lokacin yana cikin talauci da rashi amma daga lokacin da Allah ya buɗa mai ya samu wadata daga lokacin kuma sai ya shiga wata hanya daban ya kauce ma Allah ya kauce ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rinka yin abin da ya ga dama da haka dukiya fitina ce jarrabawa ce daga Allah da haka mutum yana ƙoƙari yana roƙon Allah Allah ya sa ya ci wannan jarrabawa da haka da talautin da wadata kowanne jarrabawa ne ba kuma kowa yake tsallake wannan jarrabawar ba sannan daga cikin fa'idojin da za mu fa'idanta da su a cikin wannan su waɗannan ayoyin ko wannan kissar cewa Allah maɗaukakin sarki yakan yi ma mutum sakamako da irin laifin da yake aikatawa galibi Allah yana yi ma mutum sakamako da jinsin laifin da ya aikata haka shi ma idan aikin alkhairi ne mutum yake yi Allah yana mai sakamako da jinsin wannan aikin alkhairi Allah ya tsara wannan gonar tsawon shekaru tsawon rayuwar ma'aikun Allah yana gudanar da ita yana tallafa mai komai yana gudana kamar yadda ake so saboda me saboda ana cire dukiyar ana amfani da ita wurin taimako da haka sai Allah yake ba da taimako ga gonar tana yin irin abin da ake buƙata amma daga lokacin da aka juya ake so a yi wani abu saɓanin wannan abin na taimako sai Allah ya juya al'amarin sai ya zamanto su ma an haramta musu wannan abin kamar yadda suka haramta ma mabuƙata suna so su haramta ma mabuƙata abin da suke amfana da shi duk shekara su ma sai Allah ya musu sakamako ya haramta musu abin da za su amfana da shi na gonar gaba ɗaya sannan suna so su yi sammako su kwashi abin da yake cikin gonar mutane na bacci, to haka su ma suna baccin ba su tashi ba, Allah ya ƙona abin da yake cikin gonar. Da haka irin sakamakon abin da suke so su aikata, a haka shi ma Allah ya saka musu. Da haka wannan kissar tana tabbatar da ƙa'idar aljaza'u min jinsil amal. Allah yana ba da sakamako daga irin jinsin abin da mutum yake aikatawa. Idan abin yanda yake na wahalar da wani ne, to shi ma sai Allah ya rinƙa saka mai da abin da zai rinƙa wahalar da shi. Idan abin na faranta rai ga wani ne, sai Allah shi ma ya rinƙa saka mai da abin da zai faranta mai rai. Da haka gwargwadon abin da mutum yake aikatawa, gwargwadon irin sakamakon da Allah zai saka mai da shi. Sannan daga cikin fa'idojin wannan kissar, tana nuni akan haɗari na zalunci da ƙin bayar da haƙƙi. Tana nuni akan haɗarin yin haka da kuma irin sakamakon da Allah zai yi ma mutum. Da haka duk wani abin da za ka yi, kai ƙoƙarin ka zalunci wani ko kai ƙoƙarin ka hana wani ya samu wani abu na alkhairi, to lallai Allah zai biyo maka ta wata hanya wadda baka yi tsammani ba, yayi maka uquba irin uqubar da baka taɓa zato. Waɗannan mutanen sun yi ƙoƙarin su hana wannan taimakon ne, duk da cewa wannan abin nasu ne, amma suna ƙoƙarin su hana wasu su amfana da shi. Sai Allah ya musu wannan hukuncin, ya musu wannan uquba. To haka kai ma idan ga wani abu wanda wani zai iya samu, amma kana so ka tare ba wanda zai samu sai kai, ba wanda zai amfana da wannan abin sai kai kadai. Ga wani aiki za a yi, kai ma za ka samu, wani zai samu, amma za ka je ka toshe ta yanda ba wanda zai samu sai kai. To kai kuma Allah zai maka wata uquba ta wata hanya wadda baka sani ba. Wannan shine abin da yake faruwa. Illa dai matsalar galibin mu uqubobin da Allah yake mana ba ma fahimtar cewa uquba ce. Sai a shekara ana yi ma mutum uquba amma bai ganewa cewa wannan uquba sai daga wurin Allah. Yana hana wasu su samu wani abu, shi kuma ya je ta wahala yana neman wani abu. Yayi shekara yana zagaye yana neman abin, Allah ya hana shi abin. Ya buga ya buga ya bi ta hanyar wannan, ya koma ya canza hanya ya bi ta wata hanyar, duka Allah ya toshe mai ya kasa samu. Amma baya ganin wannan abin a matsayin uquba. Yana ganin wane ne kawai ya ƙi taimaka mai, wane ne kawai ya ƙi mai kaza. Ya manta da cewa shi ma akwai aiki kaza ko kaza da ake so a yi, ya tattoshe hanya ya hana wasu su amfana da wannan abin. Daga da haka Allah yake yi ma uquba mutane uquba. Shi yasa al-Imam Ibn al-Jawzi yake cewa uqubar da tafi uquba haɗari ita ce Allah ya maka uquba amma baka san ma an maka uquba ba. Wannan tafi kowace haɗari. Wannan yana nuna zuciyarka ta riga ta gama mutuwa, ta gama lalacewa, ba ta iya gane uqubar Allah a kanka. Daga kowanne irin sakamakon da Allah maɗaukakin sarki yake yi gare shi kenan. Sannan yana daga cikin abinda wannan kissar ta kunsa na fa'ida, shine wanda aka zalunta babu buƙatar, ba dole bane sai yayi addu'a ya roƙi Allah, Allah yake saka mai. In dai aka zalunce ka, to sai Allah ya saka ma, sawa'un kayi addu'a ka sai Allah ya saka ma ko baka yi ba. Daga sakamakon zalunci bai buƙatar addu'ar wanda aka zalunta, domin waɗannan suna can suna bacci ba ma su san me ake yi ba, amma Allah ya saka musu da wannan sakamakon da ya musu. Waɗanda za a hana haƙƙin ba su sani ba ma, a ɓoye aka fita cikin dare, magana ma ba a yi, balle wani ya ji sauti ya san za a fita. Daga ba wanda ya san abin da yake faruwa sai waɗanda suka shirya abin. Amma kuma Allah ya saukar da uquba a kan wannan al'amarin. Daga idan za ka zalunci wani, ka zalunce shi da sani. Kada ka tsaya kana tunanin sai idan ya yi maka addu'a ne za ka ga sakamako. Sawa'un ya yi addu'a ko bai yi addu'a ba, sai Allah ya yi sakamako a kan wannan zalunci. Shi ne daga cikin darussan da wannan kissa take ɗauke da shi. Shi yasa idan ya yi addu'ar ne, Allah maɗaukakin sarki zai yi wannan sakamakon, zai gaggauta wannan sakamakon. domin yana daga cikin addu'o'i guda uku da manzon Allah yace Allah baya mayar da wannan addu'a ko kuma wayannan addu'o'in babu hijabi tsakaninsu da sama kai tsaye suke tafiya wurin Allah daga ciki akwai da'watul mazlum addu'ar wanda aka zalunta manzon Allah yace idan wanda aka zalunta yayi addu'a Allah zai ce wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin na rantse da girmana da buwayata sai na taimaka maka sai na taimake ka akan wannan zaluncin da aka yi ma koda bayan tsawon shekaru ne kaga damu dan an zalunce ka kaga sakamakon zaluncin yanzu sakamakon da dole sai ya faru Allah ya ce koda tsawon shekaru ne sai na taimake ka akan wannan zaluncin da aka yi maka daka idan an yi zalunci Allah baya barin sakamakon zalunci shi yasa yace inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu daga Allah baya son zalunci kwata kwata baya son mai zalunci kwata kwata shi yasa ana yin zalunci sai Allah ya dauki mataki akan wannan zalunci ibnul jawzi a cikin saidul khatib yana cewa na tsaya ina ta ta'ammuli na irin waɗannan dalilan da suke nuna cewa duk wanda ya zalunci Allah zai dauki mataki akan shi sai abin yake ta min yawo a zuciya ina ganin shugabanni da masu mulki da masu wadata suna zalunci suna kuma ci gaba da fantamawa a rayuwa da jin dadin rayuwa ba na ganin al'amarin da yake samun su na wannan zaluncin da suke yi yace sai a ƙarshen al'amari da na tsaya ne ta'ammuli sai na ga ba na ganin wani wanda zai yi irin wannan shugabancin ya gama ƙarshen al'amarin shi bai ƙare a ƙasƙanci ko a gidan kurkuku ba sai na fahimci cewa lallai tabbas abinda Allah ya tabbatar shine gaskiya cewa babu wanda zai yi zalunci Allah bai nuna mai sakamakon zaluncin a rayuwar shi ta duniya kafin ya bar duniya daga duk wanda yake zalunci komai kankantar shi to bayan da za a yi ya bar duniya Allah bai mai hukubar wannan zaluncin ba sannan kuma ga hukubar lahira kenan zalunci babban al'amari ne wanda ya wajaba mutum da guje shi ya ga irin sakamakon da Allah yake yi dangane da waɗanda suka yi shi sannan yana nuna iskar tana nuna mana cewa duk abin da ya same ka na jarrabawa da hukuba to ka gaggauta komawa zuwa ga Allah kai tsaye abin na samun ka ka maida al'amarin zuwa ga Allah kada hukubar Allah ta same ka ka koma kana zargin wane da wane kana zaton wane da wane ko kana zagin wane da wane a ka gaggauta ka koma zuwa ga Allah ka nemi Allah shi kadai ya kawo maka agaji kamar yadda waɗannan bayin Allah suka yi asa rabbuna ay yubdilana khayran minha inna ila rabbina ragibun shi yasa a ƙarshen kissar sai Allah ya rufe da gargadi mai girma to a kissar ba ta shafi waɗancan mutanen kadai bane ta shafi duk wanda ya aikata wani aiki na zalunci har zuwa ranar tashin alkiyama shi yasa ya ce kadhalikal azab haka azabar take ma'ana koda yau zaka gwada irin wannan to haka dai azabar Allah take ba za ta canza ba sannan bayan an yi wannan azabar ta duniya in dai ba tuba kai ba ka nemi gafara Allah ka gyara wala azabul akhirati akbar azabar lahira kuma tafi wannan girma koda an kona dukiyarka koda an talauta ka a nan duniya koda an sauke ka a mulki a nan duniya koda an kasantar da kai a nan duniya wannan duka dan karamin al'amari ne wala azabul akhirati akbar azaban lahira tafi wannan abinda Allah zai maka a lahira saboda irin wannan to shi kuma wannan yafi karfin akamanta shi da irin wannan shi yasa Allah ya ce wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamuna inda sun sani ma'ana mutum ana buƙatar mutum ya tsaya yayi tunani yayi amfani da hankalin shi ya kalli irin sunnar Allah dangane da zalunci da masu nufin yin zalunci din sannan yana daga cikin fa'idar da za mu fa'idanci da ita a cikin wannan kissar cewa niyya mai ƙarfi akan aikata aiki na sako yana sa Allah ya yi mutum uquba kafin ya aikata sakon. Niyya ta uquba ba za a rubuta maka sakamako na uquba wanda za a yi ma uquba akai a lahira ba, amma Allah yana iya maka uqubar duniya akan niyya ta aikin sako. Domin waɗannan mutanen niyya suka yi za su je su yi, ba su riga sun yi aikin ba, ba ba su riga sun kai gonar ba, sun yi niyyar je za su kwashe amfanin gaba ɗaya ta hana kowa, sai Allah ya musu uquba saboda wannan niyyar da suka ɗaura ta aikata laifin, sai ya ƙona gonar. Kina idan kai azama mai ƙarfi akan aikata wani abu ko baka aikata ba, kafin ka aikata ɗin Allah yana iya saukar maka uquba ta nan duniya. Abinda ba za a kama ka da shi ba shine uquba ta lahira, sai ka aikata laifin sannan za a rubuta ma ka aikata. Amma uquba ta duniya ka yi niyyar bari ka je ka yi kaza, Allah ya jefa maka bala'i. Ka yi niyyar bari ka je ka shirya wani ha'inci da tuwatuwa a aiki, ka tsara kuɗi ko ka ninka wani abu na kuɗi na mutane, kana iya zuwa kana tafiya kafin ka dawo Allah ya jarrabu wani ɗanka ko matarka ko wani naka da rashin lafiya wanda sai an zo an kashe ninkin wannan kuɗin. Kana zuwa ka samo su na haram, nan kuma ana jiran ka ga wani wajibi na dole da sai ka kashe su, Allah ya maka wannan uqubar. Haka Allah yake yi, da haka koda baka aikata abin ba, ka yi niyya mai ƙarfi akan aikata abin, kana so ka aikata, Allah yana iya jefa maka wannan uqubar akai. Ka je can ɗin kuma bai yiwu ba, wannan kuma uqubar ta riga ta faru, ka samu duka kenan. Bai sauki sauki shine wancan ɗin ya samu ya yiwu kenan. Da haka waɗannan sun yi niyya su je su yi, amma ba su aikata ɗin ba, Allah ya yi musu uquba ya ƙona abin da suka mallaka, su ma ɗin suka yi asara da zama shekarar ba su da abin da za su gudanar da rayuwarsu da ita. Da haka kissar tana ɗauke da fa'idoji da yawa, waɗannan suna daga cikin kaɗan daga cikin fa'idojin da za mu iya fa'idantuwa da su a cikin wannan kissar. Wannan shi ne fa'idar karanta kissoshi na Alƙur'ani. Duk wata ƙissa da aka bayar a Ƙur'ani ba wai mujarradin labari ba ne kawai, ana so ka ɗauki wasu darussa wanda za su amfane ka a rayuwarka, wanda za ka rinka gudanar da rayuwarka da su a kan ƙissar. Bayan Allah Maɗaukakin Sarki ya gama bayanin ƙissar, ya kawo cewa wannan azabar azaba ce mai sauƙi, azabar lahira ita ce babbar azaba wanda masu zalunci za su fuskanta a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya koma bayani dangane da su kuma waɗanda suka bi Allah, suka bi dokokin Allah, su kuma menene sakamakonsu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين للمسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين.
Allah madaukakin sarki yace inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im, lallai masu takawa wadanda suka bi dokokin Allah ta hanyar aikata abinda Allah yace a aikata da nisantar abinda Allah ya hana, wannan shine takawa. Dan an ce at-taqwa shine fi'lul awamir wajtinabun nawahi, abinda Allah yace ayi ayi, abinda Allah yace a bari a bari, wannan shine takawa. Domin takawa asali shi shine kariya, ka saba kanka kariya tsakaninka da azabar Allah. Ta yaya bawa yake iya kare kanshi daga azabar Allah? Shine idan Allah ya ce yayi yayi, in ya ce ya bari ya bari, to ya sa makanshi wukaya kenan. Da haka sai ya zama al-muttaqi, sai ya zama mai takawa wanda ya sa makanshi kariya daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa sai Allah ya ce inna lil-muttaqina, lallai masu takawa inda rabbihim, a wurin ubangijinsu ranar al-qiyama, suna da jannatin na'im, suna da aljanna na ni'ima. Akwai aljanna da Allah ya tattalar musu. Su kuma wa'ancan da suka kafirce ma Allah, Allah ya ishara da cewa wala azabul akhirati akbar, azabar lahira ta fi girma, akwai babbar azaba a lahira. To amma masu takawa wa'anda suka bi dokokin Allah, suka bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to su kuma Allah ya musu tattali na aljanna, aljanna kuma wadda take ta ni'ima. Anan Allah madaukakin sarki bai yi bayani irin yadda aljanna take ba, amma dai duk wanda yake karanta alqur'ani yana sanin ya aljanna take, yana jin irin yadda Allah madaukakin sarki yake bayanin aljanna billa billa, yayi bayani irin ruwan da za a sha a cikin aljanna, yayi bayani irin abincin da za a ci a cikin aljanna, a wani wurin yayi bayani irin bishiyoyin da suke cikin aljanna da ni'imar da suke ciki, a wani wurin kuma yayi bayani irin kayan da 'yan aljanna za su rinka sawa, a wani wurin ayi bayani akan irin ado, kayayyakin ado, abin hannu da zobe da makamantansu da za su rinka sawa, a wani wurin kuma ayi bayani irin abin da idonsu zai rinka gani a cikin aljanna din na ni'ima. Kowane bangare, a wani wurin ayi magana akan abubuwan da kunnuwansu za su rinka ji a cikin aljanna. Da haka komai filla filla Allah ya yi bayanin shi a cikin alqur'ani dangane da yadda aljanna take, saboda kwadaitar da bayi akan su dage wurin ganin sun nemi aljanna a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa a ƙarshe Allah madaukakin sarki dangane da aljannar ma rufewa yayi da cewa wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa hum wa antum fiha khalidun. Allah ya ce a cikin aljanna akwai duk abin da zuciya take sha'awa, ma'ana duk bayanin da za a yi a Qur'ani an yi bayanin wani bangare ne na aljanna, amma a ciki akwai duk abin da zuciya take sha'awa, akwai shi a aljanna. Wa talazzu al-a'yun, kuma a cikin aljanna akwai duk wani abu wanda idan ido ya gani zai ji daɗin gani, akwai shi a cikin aljanna. Shi yasa shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. A cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba, akwai abin da kunne bai taba jin shi ba. Da haka duk abin da ake faɗa na bayanin aljanna, akwai abin da kunnen wani ɗan adam bai taba jin shi ba, sannan kuma akwai abin da ido bai taba gani ba. Manzo Allah ya ce wala khatara ala qalbi bashar, kai zuciyar ɗan adam ma bata taba hararo wannan abun ba. Shi yasa duk yanda aka kai bayani akan aljanna sai an shiga ne ake iya sanin ya aljanna take. Da haka anan Allah ya ce inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im, suna da aljanna ta ni'ima. Da haka kololuwan ni'ima wadda babu wata ni'ima sama da ita akwai ta a cikin aljanna. Ƙarshen jin daɗi na rayuwa wanda babu sama da shi a cikin aljanna ake samu shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Alal ara'iki yanzurun, suna cikin gidajen gadajensu suna ganin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shine ƙarshen ni'ima ta duniya da lahira. Babu wata ni'ima sama da wannan. Manzo Allah ya ce Allah zai tambayi ɗan aljanna me kuke buƙata, sai ya Allah ba mu buƙatar komai, ka faranta fuskokinmu, ka yi mana kaza, ka yi mana kaza. Allah ya ce me dai kuke bukata su ce ba wani abu da muke bukata komai mun samu kaza Allah ya ce sai Allah ya yaye hijabin da yake tsakanin shi da ƴan aljanna sai su ga Allah sai su ji ni'imar da tunda Allah ya halicce su ba su taba jin ni'ima irin wannan ba kololuwar jin dadi kenan daga a cikin aljanna aljanna ce ta ni'ima kamar yanda Allah madaukakin sarki ya sifanta ta shi yasa aka kira ta da cewa jannatin na'im aljanna ta ni'ima a dunkure mana duk wata ni'ima wadda zuciyarka take iya hararowa da wadda ba ta hararowa da wadda ka taba ji da wadda baka taba ji ba to akwai ta a cikin aljanna wannan bangaren masu takawa kenan a bangaren kafirai kuma كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر في الله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ينزل مسن يا مسلمي تزم جيدي يا مجرمي أورن ساكبكو أتي ساكبكو أن دمك با مسلمي شي زام با مجرمي رانا القيامة زاني إيرون ونن هبنت ونن رجيني يقى كافري دا سكي دا أورشي كو على إيران ما سوني sune a sama yana magana ne dan gani da mushrikai wanda suke da awar cewa idan an je lahirar ma to ai Allah ba zai bar ta haka ba Allah zai ba su sakamako sama da wanda ya ba mu'mini domin yanda rayuwar duniyar take haka rayuwar lahirar take ma in ma za a yi lahirar tunda suna shakkar yuwar tashin alkiyama to suna cewa in ma za a koma ranar alkiyama yanda muke a duniyar nan haka za mu kasance a duniya kuma yanda kuke a duniya haka za ku kasance ba mu ne masu wadata mu ne masu mulki mu ne masu jin daɗi ko kuma talakawa marasa shi ba ku da komai kuna wahala a rayuwa daga in an koma lahirar ma haka za mu koma kamar yanda suke cewa fa masalin duniya ga masalin akhira yanda duniya take haka lahirar take daga in ma za a yi lahirar to yanda kuka ga muna jin dadin nan to mu ne za mu ji dadi a can yanda kuka ga kudin nan ku kuna wahala to ku ne za ku wahala a can kamar yanda wancan mutumin da Allah ya kawo kissa shi a suratul kahf yake fada ma abokin tattaunawar shi yake cewa wa ma azunnu sa'ata qa'ima wa la in rujitu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba yake cewa ai bana zatan ma alqiyama za ta tsaya wannan wa'azin da kake mu ya mamma ni bana zatan za a yi ta sai ce wa la in rujitu ila rabbi inda ma za a yi qiyama ku koma wurin ubangiji na la ajidanna khayran minha zan samu wanda ya fi wannan yanzu a nan duniya ni nake da gona nake da lambu nake jin daɗi kai kuma ba ka da komai kaga an koma lahirar kenan ni ma ni ne a sama da kai tunda a nan gashi ya nuna cewa ni ne nake Allah ya fito tunda ni ya ba wannan kai kuma bai ba ka ba daga haka kike irin wannan da'awar da irin wannan zatan daga sai Allah ya mayar musu da martani da cewa afanaj'alul muslimina kal mujrimin yanzu mu sanya musulmi ya zama sakamakon shi daidai da wanda yake mujrimi Allah ya ce malakum me yake zamun ku ne kaifa tahkumuna me yasa kuke irin wannan hukuncin ku rinka ganin cewa za a daidaita sakamako tsakanin mutumin banza da mutumin da yake na kwarai me yasa kuke zaton cewa za a yi daidai a wurin hukunci tsakanin wanda yake mai imani da wanda yake mara imani me yasa kuke hukuncin tsaka cewa za a daidaita hukunci tsakanin mutumin kirki da fasiki ko wannan shine tunanin galibin kafirai cewa yanda kuke dinnan haka kuma za ku kasance yanda mu kuma muke jin dadi a lahira haka za mu kasance wannan kuma shine shi ma galibin tunanin fasiki idan mutum ya kai kololuwa a fasikanci yana jin cewa fa ba wani mabanci za aka yi mai ba shi ma an je lahira shine zaka ji mutun yana cewa ai dai kawai ba dai sallan ne ai ba anan take ba ita dai sallan ku ita ai ba anan take ba ai imani a zuciya ce ba na kai ta ibada shi zai ci gaba da fasikancin shi amma yana ganin zai iya tsallacewa shi ma aljanna ya samu sama da abin da baka samu. Wannan shine irin tunanin da suke da shi tun a kafiran farko. Shi yasa Allah yake mayar musu da martani da cewa afana ja'alul muslimina kal mujrimi. Shi yasa aka yi amfani da mujrimina a nan. Za mu sanya musulmai su yi daidai da mujrimai, mujrimin kuma zai iya ɗaukan al-mujrimul akbar, wanda ya kai babban jarima shi ne ta kafirci da kuma munafinci. Zai iya kuma ɗaukan mujrimi, mujrimi ƙaramin mujrimi wanda yake na saɓan Allah da zunubi. Daga wanda yake musulmi na ƙwarai ba zai taɓa yin daidai da wanda yake mujrimi ba a wurin sakamako a wurin Allah. Kamar yadda Allah ya ce wala yastawi al-a'ma wala yastawi al-a'ma wal basir, ba a taɓa yin daidai tsakanin mai gani da mara gani, wala zulumatu wala nur, ba a taɓa yin daidai tsakanin duhu da haske. Kamar yadda duhu da haske ba za su yi daidai ba, kamar yadda tsakanin mai gani da mara gani ba za su yi daidai ba, to haka kuma ba za a yi daidai da hukunci tsakanin musulmi da wanda yake mujrimi ba ranar al-qiyama. Daga kowa da irin sakamakon da Allah ya tattara gare shi, su musulmai Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Daga wa'annan suna da irin wannan sakamakon, su kuma wa'ancan suna da irin wancan sakamakon mummuna na azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce am lakum kitabun fihi tadrusu, ko kuna da wani littafi ne wanda a cikin wannan littafin kuke karantawa cewa Allah zai daidaita tsakanin mujrimi da wanda yake musulmi. Akwai wani littafi ne da kuke da shi wanda a ciki aka faɗa, ko ko haka kawai da ka kuke aunawa ku ga cewa za a daidaita hukunci ranar al-qiyama? Domin hukunci ranar al-qiyama yana buƙatar littafi da wahayi wanda zai tabbatar da haka. Shi kuma Allah shine yace ga hukuncin mujrimai, ga hukuncin waɗanda suke masu imani musulmai. To kuna da wani littafi ne daban wanda aka saukar muku wanda kuke karantawa a ciki cewa za a daidaita hukuncin ku da nasu, ko kuwa me yasa kuke wannan hukuncin? Kuma a cikin littafin aka faɗa muku inna lakum fihi lama takhayyaru, cewa kuna da abin da kuka zaɓa ɗin cewa za ku samu kyakkyawan sakamako a lahira. A cikin wannan littafin an faɗa muku haka? Ma'ana tambayoyin guda biyu, kuna da littafi ne wanda kuke karantawa, kuma a cikin littafin an faɗa muku cewa wannan abin da kuka zaɓa da wannan hukuncin da kuke yi cewa shi ne za a ba ku ranar al-qiyama? Idan babu littafin, babu kuma wannan hukuncin a littafin. Babu hukuncin kuma babu littafin, duka wannan ya tabbatar da cewa kawai zato ne da kuma shafi faɗi shaidan yake raya musu daga cikin wahayin shaidan. Wa inna shayatina la yuquna ila awliyaihim li yuzadiluhum, shaidan yake wahayi ga majibinta al'amarin shi domin su samu abin da za su rinka jayayya da ku, su rinka nuna muku su ma ɗin a lahira suna da wani matsayi, ko kuma suna da wani sakamako mai girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Haka babu hukuncin kuma babu littafin. Sai Allah ya sake wata tambayar kuma yace am lakum aymanun alaina balighatun ila yawmil qiyama, ko kuna da wani alƙawari ne daga wurin Allah? Tunda babu littafin, to ko kun yi alƙawari ne tsakaninku da Allah, Allah ya ba ku alƙawari shine am lakum aymanun, kuna da wani alƙawari shine ahad. Balighatun alƙawari mai ƙarfi a wurin Allah da kuke da shi, wanda ya faɗa muku cewa inna lakum lama tahkumun, cewa wannan hukuncin da kuke yi Allah ya ba ku shi, ya tabbatar muku da shi. Ina kuke da alƙawari tsakaninku da Allah a kan haka? Tunda babu littafi, abinda ya rage kenan Allah ya yi alƙawari da ku ne kai tsaye. Domin ka ce hukunci na a ranar al-qiyama kaza ne, kana buƙatar dalili da zai tabbatar da haka. Dalilin ko ya zama littafi ne aka saukar maka na wahayi, to babu littafin. Abu na biyu kuma, Allah ne ya yi magana da kai kai tsaye, ya ba ka alƙawarin cewa wannan abin haka ne, ya ba ka alƙawari mai ƙarfi wanda ya sa har ka riƙe kake iya jayayya a kan wannan abin ko ba Allah ba ne. haka Allah ya ce ku kuna da wani alƙawari ne mai ƙarfi akan mu har zuwa ranar tashin alƙiyama alƙawarin ba zai canza ba cewa inna lakum lama tahkumu ga wannan abin da kuke hukuntawa Allah ya ba ku shi kuna da wannan alƙawarin ko babu ba su da wannan alƙawarin tsakanin su da Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce salhum ka tambaye su ya rasulullah ka sake musu wata tambayar ayyuhum bidhalika za'im wane ne suke da shi waye garanto din su shine kafil ayyuhum bidhalika za'im shine kafil shine kafili wane ne garanto da suke da shi akan wannan hukuncin waye tsaya musu akan wannan al'amarin ko su suka tsaya ma kansu da kansu ba su da littafi ba su da alƙawari a wurin Allah kuma suna tabbatar da cewa suna da kyakkyawan sakamako ranar alkiyama Allah ya ce a tambaye su waye garantin su akan wannan hukunci domin idan ka faɗa abu kana buƙatar ka kawo wanda shine ya tsaya maka da wani ka dogara shi yasa ka tabbata akan wannan al'amarin da haka aka ce a tambaye su wane ne ya tsaya musu akan wannan al'amarin da wannan hukuncin da suke ɗauka tsakanin su da Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce am lahum shuraka a tambaye su ko suna da wasu abokan tarayyan ne suna da wasu abokan tarayya waɗanda suka sa ma Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka dogara da su ba Allah ba domin waɗannan tambayoyin na farko da suka gabata gaba ɗaya suna nuna akwai dalili tsakanin su da Allah kuma duk an tambaye su an kora wannan dalilin Allah bai san da wannan hukuncin ba Allah kuma bai hukunta haka ba Allah bai yarda da haka ba to a tambaye su ko suna da waɗansu allolin ne suna da waɗansu kishiyoyin da suka yi ma Allah shine am lahum shuraka idan suna da waɗannan abokan tarayya Allah ya ce falyatu bi shuraka'ihim su zo da abokan tarayya a kira su saboda an san wa za su kira gumakan za su zo ne in sun kira gumakan ba za su zo ba idan kuna da waɗanda kuka dogara da su to Allah ya ce a kira su su zo su faɗi wannan hukuncin cewa ranar alkiyama za su ba ku irin wannan sakamakon da kuke faɗa a kira su su zo ko da ba gumaka ba ko wane ne ko mutum ne a kira shi ya zo ya ba da wannan dalilin da wannan hujja idan wani mala'ika ka rike to a kira mala'ikan falyatu bi shuraka'ihim ka kawo mala'ikan da ya tsaya maka wanda ka sa shi a ya zama abokin tarayya ga Allah wanda ya baka garanti cewa ranar alkiyama zai baka wannan sakamakon idan wani annabi ka rike to a kira annabin ya zo ya faɗa maka shine ya baka garanti zai baka wannan sakamakon wanda shi ya sa ranar alkiyama Allah zai kira annabi Isa alaihi salam a yi mai tuhuma a gaban halittu gaba ɗaya a an ta ƙulta linnasi ta ƙiruni wa ƙungiyar ilahai min dunillah kai ne ka ce a riƙe ka a matsayin Allah kai ne ka ce a riƙa kiranka mai ceto za ka cece su ka kubutar da su ka ba su aljanna ranar alkiyama annabi isa nan take ya ce subhana sarki ya tabbata gare ka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq baya halatta gare ni in faɗi abin da ba ni da haƙƙi ba ni da ikon in ce zan ba wani aljanna ba ni da wannan ikon ban isa in faɗi wannan ba ma qultu lahum illa ma amartani bi ya Allah ba abin da na faɗa musu sai abin da ka ce in faɗa ban ce wani na ba shi aljanna ba ban ce wani zan kubutar da shi ba ba wanda na ce ma haka abin da ka aiko ni shi na isar yace in kuntu qultuhu faqad alimta ya Allah in na faɗi abin da suke rayawa na ce ni zan kubutar da su Allah ka sani ka bi kowa sani ban faɗi haka ba annabi Isa ya kare kanshi ya kubutar da kanshi a gaban Allah to haka duk wanda ka kira ka ce wai wane ya ce in ka bi shi aljanna kai tsaye zai kubutar da ku ranar alkiyama zai sa ku a aljanna Allah ya ce falyatu bi shuraka'ihim ku kira su su zo su ba da shaida su zo su faɗa a ji cewa da gaskiyar su ne wasu ma da rashin kunya da kansu suke faɗa su da kansu suke fada su ce za su kubutar kan za su tseratar da kuma ka yarda ka rike wani jidda irin wannan gargadin da irin wannan kashedin da Allah yake yi wai ka ji wani ya rike wani mutum wai shine zai kubutar da shi ranar alkiyama shi zai sa shi a aljanna su kawai ɗan aljanna ne da ran ko suna so ko ba sa so za a shigar da su a haka aka gina su har yake cewa man ra'ani wa man ahabbani fi dallati alqulbi bila buhtani ga duk wanda ya ganni ko ya so ni ba shakka kawai ɗan aljanna ne ne dalilin shi iz annani khalifatu tijjani saboda ni ne khalifan shehu tijjani taka duk wanda ya ganni da idan shi dan aljanna ne duk wanda ya so ni da zuciyar shi dan aljanna ne me ya baka wannan matsayi shi khalifa ne shi to wanda ya ga ogan kuma ba to wanda ya so ogan shi kuma ina za a kai ta nemo wani wurin da ya wuce aljanna kenan taka Allah ya ce am lahum shuraka'u falyatu bi shuraka'ihim kana da wasu abokan tarayya ne su zo da abokan tarayya da suke da su ko su waye su kira su in kanu sadiqina in dai da gaske suke yi duk wanda ya yarda da gaske yake yi yana da wanda zai sa shi a aljanna yana da wanda zai ba shi aljanna Allah ya ce a kira shi in kuma bai kawo shi ya zo da shi ba wanda ya tabbatar da cewa ƙarya yake yi kenan domin Allah ya ce in dai da gaske ne to su kawo su kenan in ba su iya kawo su ba maƙaryata ne ƙarya suke yi daga ba wanda zai iya maka hukunci da kubuta a ranar alkiyama sai Allah kadai Allah kadai ne yake da wannan aikin shine zai iya ce ma wani dan aljanna ne wani dan wuta ne amma in ba Allah ba babu wani a cikin halittun Allah sai annaba wanda Allah zai musu wahayi ya faɗa musu wani dan aljanna ne wani dan wuta ne wannan ita ce kadai hanyar da ake iya sanin wannan amma duk wanda ya sa wani a aljanna ko ya sa wani a wuta to ya jefa kanshi a cikin hadari duk kowa da ka gani sai dai ka kyautata mai zato shi ma wanda kake ganin zai kubutar da kai din iyakacinka da shi shine kyautata zato kana kyautata mai zaton zai shiga aljanna amma ya akai ka sani a ƙarshen rayuwar shi da kalmar shahada ya cika da aikin aljanna ya cika ba wanda ya sani inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar sai lokacin mutuwa ya lalata aikin shi gaba daya ya mutu ya zama dan wuta kai kuma kana nan kana tunanin dan aljanna ne bal ma kana nan kana tunanin shi zai kubutar da kai a lahira daga Allah madaukakin sarki baya taba hada sakamakon mujrimi ya zama daidai da sakamako na wanda yake musulmi mai takawa kina wannan yana nuna ba abin da zai kubutar da mutum sai aikin shi ranar alkiyama kowa ya yi aikin da Allah ya ce a yi kada wanda ya dogara da wani manzon Allah cewa wa man basa bihi amalu lam yusriq bihi nasabu duk wanda aikin shi ya sa ya yi baya to dangantaka shi ci jikan wane ne ko dan wane ne ko masoyin wane ne ba ta taɓa sawa ya yi gaba daga matsayinka matsayin aikin daga kowa yana aiki ne domin ya samu innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im yana aiki ne don ya kubuta daga azabar Allah kar ya fada wala azabul akhirati akbar wannan shine abin da ake bukata a wurin musulmi yana aikin kwarai yana nisantar sako sannan yana kyautata zaton cewa Allah zai karba aikin shi ya sa shi a aljanna a wuri ɗaya kuma yana jin tsoron kada azabar Allah da fushin Allah su fada a kan shi da wannan ne mutum zai iya tafiya ya tsallake lafiya ƙarau amma duk wanda ya ɗauki ɓangare ɗaya ya aje ɓangare ɗaya to wannan ya halakar da kanshi ba a sakankancewa daga azabar Allah ba a sakankancewa daga kaidin Allah subhanahu wata'ala ba wanda yake yin wannan sai wanda yake halakacce kamar yadda zai zo a gaba za mu ji abin da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa gare su cewa wa umli lahum inna kaidi mati daga ba wanda yake amincewa daga al'amarin Allah subhanahu wata'ala kowa ya yi iya abin da zai iya ya sa rai da fata na samun rahamar Allah ya kuma sa tsoro da firgita dangane da azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine abin da ake bukata ga kowanne musulmi. Muna fata Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu, ya ba mu ikon aikata ayyuka na kwarai wanda za mu samu annata ni'ima da shi, ya tsare mu daga aikata ayyukan da za su kautar da mu daga hanyar Allah, su jefa mu cikin kushin Allah da azabar Allah. Wallahu alam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا